عليكم ورحمة الله وبركاته. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بسم الله kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai amin a duba mun ruwa mana nan sai yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karanta daidai da aikata daidai da kuma fassara daidai abinda ke cikin wannan littafi na umurni Allah ya bamu ikon koyi da shi abinda ke ciki na hani Allah ya bamu ikon hanuwa ruwan sanyi ne to ai babata ta hana shan ruwan sanyi Allah ya ji kanta so wannan sai dai hakuri gare ne karatun a haka tare da cewa ba mura bane eh ba mura bane da ba dan hanan da tayi ba Allah ya ji kanta da zan iya shan ruwan sanyi amma tunda ta hanan nan hakura kula ga wannan yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na nawa? darasi na 17 a wannan littafi yau kuma muna 29 ga watan Rajab hijira shekara ta 1447 insha Allahu ta'ala wanda ya bada ruwan sanyin Allah ya biya shi da gidan aljanna yana can baya ina godiya Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khaira tunda an bani ni kuma zan ba wani wanda ke iya shan ruwan sanyi ina godiya Allah ya shayar da kai ruwan aljanna insha Allahu ta'ala muna fatan wannan ya zama second to the last darasi da na so na ce na ƙarshe amma yana da wahala so most probably daga wannan in an ƙara darasi dai insha Allahu ta'ala an kammala littafi din a darasi guda 18 kenan gaba daya Allah ta'ala shi taimake mu iyayenmu da malaman mu Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu ya'yanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ‘yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta’ala ya gafarta musu. Kalubale da ke fuskantarmu a wannan ƙasa ta mu Nigeria, musamman ɓangare na tsaro, muna roƙon Allah ta’ala ya amintar da mu, Allah ta’ala ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda alhakin tsaro ke hannunsu, muna ƙara tunatar da su akan muhimmancin mas'uliyya ɗin dole a ƙara tashi da gasken gaske a ga an kawo ƙarshen wannan matsala. Muna bibiyan wannan da addu’a Allah ta’ala ya tona asirin masu tada hankali, tun daga terrorism, banditry, kidnapping, duk masu hannu a ciki Allah ta’ala ya tona asirinsu. In masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su, in ba masu shiriwa ba ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya sa dukkan bala’i da suka ɗebo ya ƙare a kansu. Sauran bayinsa na ƙwarai da suke neman zaman lafiya, Allah ta’ala ya zaunar da mu lafiya gaba ɗaya. Gabannin fara karatu ina aiki da wannan dama na yi ta’aziyya ta farko zuwa ga al’ummar musulmai gaba ɗaya, musamman ‘yan uwanmu da ke cikin ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau na rasuwan Sheikh Imam Abdullahi Abubakar, dattijo mai shekara 92 ko abin da ya kama da haka, wanda Allah ta’ala ya ɗauki rayuwarsa a wannan satin da muka kammala. Shi ne baban Allah da kamar shekara 8 da suka wuce ana ƙoƙarin kashe wasu wanda suke ba musulmai ba bisa ga zato Kiristoci. Aƙalla mutum 200 zuwa 300 ya buɗe masallacinsa ya sanya su a ciki ya yi sabon rayukansu. Bisa haƙiƙa wannan abin da ya irin wannan fitintu muke ciki a ƙasar nan abin a yaba masa ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya gafarta masa, Allah ya ji ƙansa, sabon rayuka da ya yi muna roƙon Allah ta’ala ya biya shi da gidan aljanna, Allah ta’ala kuma ya ƙara mana zaman lafiya ga baki ɗaya, Allah ta’ala shi sa mu wanye lafiya. Kuma mu riƙa bambancewa fa kashe-kashe da ke faruwa na ƙabilanci ko abin da ke faruwa da sunan addini, matukar ba a self defense ba ne an kawo maka hari ka kare kanka, mafiya yawa ba haka addini ya karantar ba. Ana fakewa da su ne ana ɓata sunan addini, inda addini ya baka dama self defense, kare kanka wannan wajibi ne an kawo maka hari. Amma haka kawai mutane su zauna su farma wasu da kisa ko dan bambancin kabila ko addini babu gaira ba dalili, kamar yadda ake a wasu garuruwa, wannan ba daidai ba ne. Muna roƙon Allah ta’ala ya ƙara mana fahimtar addini, kuma waɗanda suke waɗannan ababe da niyyar su ɓata sunan musulunci Allah ya shirye su, in ba masu shiryuwa ba ne Allah ya sa bala’in duka ya ƙare a kansu. Malam Musa ga saura. Na'am. Muna roƙon Allah ya ji kansa, muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansa da kuma almajiransa da sauran mabiyansa a harka ta addini da ƴan uwansa na jini, da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina. Allah ya sa abin da ya tar a can ya fi abin da ya bari a nan. Na biyu, akwai wani abu da ya faru a Kano, ina ga bai wuce jiya ba, wani abin tausayi da har a yanzu har ga Allah ji nake kamar a mafarki nake ga abin kamar zan farka a bacci a ce mun wallahi ba da gaske ba ne. Inda aka samu wasu mutane guda uku ba zan ce bayin Allah ba, wasu mutane da ake zargin su uku ne suka shiga gidan wata baiwar Allah, Malama Fatimatu Abubakar, suka kashe ta da ‘ya’yanta guda shida. Kisa kuma irin kisa na gilla, kuma ana a cikin jihar Kano, an ce a cikin anguwar Ɗorayi ko da Ciranci ko, wannan yake bayyana maka tsakiyar gari ne ba ma bayan gari ba, bare a ce ihun ka banza a cikin gari ne. Har ga Allah na rasa ma wani irin bayani mutum zai iya a kai. Dazu nake ji ana hira da na samu wani sako da iyali na ke tukunna mini na Commissioner of Police na jihar Kano, wato Sifi Ibrahim Bakori, na cewa sun kama waɗannan mutane guda uku na farkon da ta kira sunansa da ake zargi sunansa Umar, suna mai daraja, ya ji ya bata sunan. Da shi da abokanansa guda biyu an je gidansa an samu wayan hannunta, wato mobile phone a gidan, da kuma jini a jikin kayansa. Kuma an ce ya ba da confessional statement, wato ya yi ikirari cewa shi ya yi da abokanansa guda biyu. Baya ga wannan, abun mamaki shi ne a bayanin da yake da babansa da ita uwa ɗaya ne uba ɗaya. Da babansa da ita uwa ɗaya uba ɗaya. Ai, ko babu addini, fidirar ɗan adam ta sa masa son nasa. Uwa ɗaya uba ɗaya, da babansa da ita uwa ɗaya uba ɗaya. Amma ya je ya halaka ta da abokanansa bisa ga zargi da ake yi, ya kuma kashe yara ƙanana guda shida. Ɗaya bayan ɗaya guda shida suka kashe yara shida ƙanana. Na farko abin da wannan ke gaya mana, jama'a, mu ƙara shiri, wallahi alamomin tashin kiyama ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Sahihul Adabil Mufrad yana cewa, la taqumu sa'a hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Wannan hadisi a cikin Sahihul Adabil Mufrad, hadisi ne na 87. Manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutun ya waye gari yana kashe makwabcinsa, yana kashe ɗan uwansa na jini, yana kuma kashe babansa. Kashe-kashe za su zama ruwan dare, to the extent that ana samun ɗa yana iya kashe babansa da kansa da ganga. Wannan abu na farko shi ne alamar tashin kiyama ne. Wallahi tallahi kiyama ce take zuwa kusa da mu. Na biyu, muna aiki da wannan da jan hankalin jami'an tsaro, cewa na farko muna yaba musu da aka kama waɗannan mutane guda uku wanda su ne prime suspects. Wannan is highly commendable, abu ne na a yaba musu, sun yi ƙoƙari matuƙa da gaske, kuma haka ake buƙatar jami'an tsaro su zama, musamman 'yan sanda a nan deserve commendation da musamman. Allah ya saka musu da alkhairi. Na biyu, muna jan hankali na cewa irin wannan a gaggauta kai su kotu. Sannan kuma muna jan hankalin lalacewarmu ya kai matakin da a yanzu in an kai su kotu, in dai suna da kuɗi, akwai lauyan da yake da'awar musulmi ne zai je kotu ya kare su. To, bayan laifin da suka yi, irin wannan lauya da zai amince ya je, wallahi shi ne mai laifi na biyu. A wannan hali, in dai kana da tsoron Allah, ko duk duniya za a baka, ai ba za ka je kare mai wannan laifin ba. Ko duk duniya za a baka. Waɗannan yara shida ƙanana, laifin me suka yi? Haƙƙin wa suka taɓa? Mutuna fa ayar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima, suratul nisa aya 93. Wannan bayan Allah haka kawai an je an kashe yara ƙanana, a cikin su warƙila wani yana so ya zama mahaddacin Qur'ani ne, don an ce sun je islamiya ne, ma sun dawo break karfe 11 da rabi suka da 12 a kashe su, su sun ma je koyan addini ne. Warƙila wani hobin sa ya zama makarancin Qur'ani, wani kace wa kake so zama cikin sudde suke so ya zama, wani wa yake so ya zama medical doctor, yake so ya zama ke me, yake so ke zama ni ma likita yake so in zama. Waɗannan dukkan future din su an yi terminated. Kuma ka sawwara wannan uban nasu, mace ɗaya da ‘ya’yanka shida wani ya zo ya kashe, don Allah ya yi kake ji? Mu fa da muka yi rashin ‘ya’ya, ‘ya na rasa shekara 13, yau shekara ɗai-ɗai, shekara shida, har yau ban manta shi ba. Kuma har a yau ina jin raɗaɗin, kuma rasuwa ce ta ɗabi’a da Allah ya kawo ta da jinya. Yayi ga uban da ya fita a gida, ‘ya’yansa lafiya, sun tafi karatun Qur'ani, ya zo ya samu sun zo break a gida, an kashe duka guda shida da iyalinsa. Don Allah ka sawwara da kanka, ka ware ‘ya’yanka shida da iyalinka, a ce a kanka ya faru. Don Allah tambayi kanka, in ba imani ba, mutum ba sai hauka ba? Jama'a, ko fa kuliya ka shaƙu da ita, in ta mutu ko ta ɓata sai kan girgiza ka, kuliya ba. bare danka da memory zai zo maka yazo yace abba wane a ta zo ta ce abba a makaranta an ba mu kaza duk waɗannan rana ɗaya ba guda ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba duka a ɗaya bai maka su a cikin rasuwar da babu tsammani muna roƙon Allah ya sa aljanna ce makomarsu wannan magidanci Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna akan girman wannan jarrabawa da ya masa Allah ya sa shi ma aljanna ce makomarsa ƴan uwansu na jini duka muna ta'aziyya gare su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu duk alƙalin da aka yi wannan case gaba gare shi don Allah ya tabbatar da an yi adalci a tabbatar da an yi adalci kuma irin waɗannan cases da ake wani lokaci gaggawa a rika bawa shugabannin mushawari wai su yafe gaskiya ba daidai bane ana ƙara sa su a cikin rikici ne kuma ana ƙara buɗe kofar kashe mutane babu gaira babu dalili duk kasar da ake yafe kisan kai na ganganci wannan kasa ba cika samun zaman lafiya a cikin ta ba duk wanda ya zama yayi rashin hankali to a nuna akwai doka kuma doka ta yi aiki a kansa mu sani haƙƙin hukuma fa mafi girma a Najeriya shine protection na lives and property da kuma welfare kamar da ke constitution namu section 14 subsection 2 article b wannan shine muhimmin aiki so alayi halin in har jami'an tsaro sun kama waɗanda ake ga prime suspects to yana da muhimmanci a sa ido a ga an hukunta su kuma wannan ke saboda muhimmancin sa dukkan al'umma mu sa ido mu gaida zai kare mutuna fa akwai yarinyar da an kashe ta a Kano kusan shekara 4 da yan kai wata yarinya fara karama har yau in ka kula case din dai ban san ina ya kare ba sai ayi ta delay ayi ta delay ayi ta delay irin waɗannan cases din matukar an gama bincike ya dace a ba su muhimmanci a wata uku ai a kammala ai hukunci a kancin su saboda justice delayed is justice denied duk inda aka yi delaying adalci to lalle ku akwai tsammanin wannan adalcin zai wahala a same shi idan mutun yayi to kara ba shi kwanaki da yawa a duniya a tabbatar daga an gama bincike an kore shubha to abinda doka ta ce akan sai ai hukunci amma wani sai ya laifin sai ai shekara 10 ba a gama hukuncin ba musamman idan case ya je Supreme Court wani case sai ya shekaru yana jira har a haka waɗanda abun ya shafa ma sun rasu shike da fitintinu da yawa sun faru amma manta da wancan banda wannan ko jiyan nan akwai dan uwanmu ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a ƙasar nan Fadilatu Sheikh Dr. Aliyu Ibrahim muna ce masa Al-Madani yana Gombe shi ma haka akwai ɗansa Abdul Aziz Aliyu Ibrahim jiya aka shi ma kashe shi bisa ga labarin da na samu daga wajen ƴan uwa na yi ta ƙoƙarin magana da mahaifin ban same shi ba wajen sau biyar ina neman sa Allah bai kaddara na yi ba kuma na fahimci akwai jama'a da yawa makusanta sun ce yaronsa ne ma a ɗinki ya ɗauki almakashi ya soke shi bisa ga labarin da muka samu kuma shi wanda aka soka ya rasu a cikin watannin nan ya yi aure na sati uku da yin aurensa aka zo aka kashe shi wannan fa duka a northern Nigeria ne so wancan tsakanin mucin a ce ɗa na ɗan uwanki uwa ɗaya uba ɗaya zai kashe ki da ƴaƴanki guda shida wannan yaron da kuke tare da shi kuke sada ɗauki almakashi ya kashe ka wannan ke bayyana mana fitinar da muke ciki a arewacin Najeriya mu kanmu matsala ne wa kanmu ba wai wani mu muke halaka kanmu gaba ɗaya da kanmu unfortunately mu muke lalata wallahi muna yara ƙanana sau ɗaya muka ji an ce an tsinci gawa a wani hanya daga fantamin ka fita zuwa wani wuri can wajen anguwa da ake ce mata bomala wajen malan kuri gawa ɗaya aka samu amma dukkan gari ya amsa ana ta mamakin an samu gawar wani mutum an ga alamar kamar an ɗaura hannunsa a kashe shi aka kunce igiyar gashati hannunsa mamaki ake yi akan wannan muna ɗaliban primary school har hutu aka bayar a makaranta saboda an samu gawar wani a cikin community ɗaya to ka kwatanta da yau rana ɗaya a shiga gari a Sokoto ne ko a Zamfara ne ko a Katsina a kashe mutum 80% bayan awa 24 wani abu faru kuma an manta an wuce haba jama'a kuma a haka mu ce wai muna roƙon Allah ya mana rahama mu mun kama hanya wannan al'ummar tamu muna yaudaran kanmu muna haka al'ummar da ke neman gafara Allah haka take behaving
ai mu matsalan arewa ba ma wai sai abokin gaba ya zo ya yake mu ba mu muke halakar da kanmu da kanmu society ya lalace ba mai so a gaya masa gaskiya al'amari ya lalace ba mai so a gaya masa gaskiya ta ina za mu ci gaba haka wannan society namu na arewa kwatanta shekara 40 da yau kaga yadda ya zama wallahi ba ka dauka shine society da ya zama haka ba society da ya ta shekara 40 shekara 50 akwai kunya akwai girmama na gaba akwai rukun amana akwai adalci akwai neman halal akwai kare rayuka akwai kunya akwai zumunci akwai sanin ya kamata akwai jarinta duk wani abin da ka sani na nagarta ba nesa ba shekara 40 shekara 50 akwai shi a arewa aminci fa ya sa shekara 30 a arewa ana kwana a kofar gida ayi bacci ba a baccin kofar gida ana zafi kowa ya zo ya kwanta sai an kira su ba a shiga gida yawa yake tunanin wannan a mafiya yawan garuruwa the same society Allah ta'ala ya gyara mana al'amuranmu muna aiki da wannan dama na rasuwar shi malam Abdul Aziz Ali Ibrahim da ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa Fadilatu Sheikh Al-Doktor Ali Ibrahim Al-Madani da Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna ce mako masa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma أعظم الله أجرنا وأحسن أزاءنا وغفر لميتنا فلنصبر ولنحتسب كما wannan shi ma kitsin isgude zama an sa ido an tabbatar da cewa an yi adalci a kansa saboda yin adalci yana daga cikin abin da ke kawo zaman lafiya zalunci kuma shi yake hana zaman lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya zamu tashi akan darasi na 17 insha Allah ta'ala a yau daidai kan ina zamu tashi tissue paper ko نعم وأما الثالث أما نأوه منا تشن الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا من نفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه شيني الخلاف بين العلماء كارا وجونا إلمي تكان مالمي أسبابه سببا دكي كاوشي وموقفنا من دكما متاكين ديداتي موم ودوكا إدن ونن الأمر إدن يا فارو مفهوم طيب don haka a karatuna sati da ya gabata da kuma sati gabannin wannan fadilatu sheikh muhammad salih al-uthaymeen rahimahullah ya karantar da mu cewa mutane musulmai a duniya suna kasuwa kashi uku a bangare na ilimi da malinta mun yi karatu akan guda biyo za mu tashi akan na uku a babin waiwaye a don tafiya na farko yace alimun razaqahullahu ilman wa fahaman shine dalibi wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi da fahimta muka ce akwai bambanci tsakanin ilimi da fahimta wani iya da ilimi bai da fahimta wani iya da fahimta bai da ilimi wani yana da ilimi yana da fahimta so hada ilimi da fahimta shi yake baka damar yin fatawa ba wai kawai ilimin ba na biyu kuma yace rajulun razaqahu Allahu ilman walakinahu lam yabluq darajatal mutabahhir shine mutumin da Allah ya bashi ilimi shine talibu ilmin iya da dan ilimi wanda za a ce is moderate wato tsakiya ne average ilimi amma matakin sa bai kai matakin na farko wanda ke da ilimi sosai da fahimta ba mafiya yawa a gidan farko din nan mutane kadan ake samu a dukkan gari ko wani wuri kasashen da zaka samu mutane da yawa suna da ilimi da fahimta sune irin manya-manyan dauloli na musulmai irin kasar Saudi Arabia kasa irin ta Misira wadannan kasashe guda biyu in kaje akwai adadi da yawa na malaman da ke da ilimi da fahimta gabannin yakin Syria kana iya sawa da Syria a ciki mataki na biyu da muka fara su ne wanda yake da karatu amma ilimin sa bai kai matakin babban malami da zai fatawa ba su ne ake cewa tullabul ilm wato taliban ilimi mafiya yawan jama'a da suke fara karantar da addini matasa masu albarka da makamantansu duka a wannan category ake daliban ilimi ne yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah zai wa dalibin ilimi shine kada ya kuskura ayi promoting din sa matsayin babban malami yayi hakuri ya tsaya a matsayin dalibin ilimi koda ku amana ta sa an bashi daman karantarwa ko yin ta'lim ko limancin juma'a ko khutba kada ya yaudari kansa ya kai kansa matakin da bai kai ba yayi hakuri ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi na farko idan yayi wannan zai zama cikin taimakon Allah Allah zai sauwake masa yin aiki da ikhlasi saboda ya san shi almajidi ne duk abin da ya ga gare shi zai ce bari mu tambayi malaman da suke gaban mu na biyu alherin wannan zai bashi dama ya ci gaba da neman ilimi tunda daman ya ce mu ɗaliban ilimi ne. Na uku, da izinin Allah zai kare shi ba zai rika yin fatawa a jahilci ba, don me? Don ya amince da matakin da Allah ya tsaye da shi. Sannan na hudu, wannan tawali'u da ya tsaye da kansa, inda ya tsaye da kansa ya dace zai sa jama'ar da ke saurarensa su ƙara nutsuwa da girmama shi da mutunta shi, saboda idan malami iya da tawali'u darajarsa na ɗaukakuwa, idan yana da jiji da kai to darajarsa na kaskancewa. So ka'ida ne zama nau'i ne na tawali'u, mafhum? Tayyib. Na uku shine yace amma salis, yaqulu al-mu'allif rahimahullah ibn Usaymin Allah ya masa rahama yace na uku, wa huwa man laysa indahu ilmun, shine mutumin da a wurin sa babu ilimi da yawa. Fa hadha yajibu alayhi an yas'ala ahla al-ilm, wannan ya zama wajibi ya tambayi malamai. Duk wanda ya zama shi bai kai matakin ɗalibin ilimi ba, ɗalibin ilimi ana iya samun ya haddace Ƙur'ani mataki na biyu, ana iya samu ya san hadisai dubbai, yana da ɗan ido a cikin ilimin nahwu da sarab da balaga, yana da ɗan ido a cikin matsayin ilimin usulul fiqh, mustalahul hadith, alqawaidul fiqhiyya, yana da ilimi cikin usulut tafsir, iya da ilimi cikin abun da ya shafi tafsirin Ƙur'ani. Ya zama koda ya haddace Ƙur'ani iya tafsiri bai cire shi a matsayin ɗalibin ilimi ba a duniyance ta ilimi. Amma shi wannan na uku shine wanda ke da kawai musulmi ne ami, shine kaman ordinary musulmi, shi ba zai iya ta'alim ba, ba zai iya limancin juma'a ba misali, ba zai iya karantar da wasu ba, amma yana kokarin bibiyan abin da ake karantarwa na ilimi don ya bauta wa Allah akan ilimi da yaqini. To mafiya yawan al'umma ana wannan na biyu da na uku ne. Na farko babban malami da ke da ilimi da fahimta, na biyu ɗalibin ilimi da yake da ilimi amma bai kai darajar babban malami ba, na uku musulmi da ke neman ilimi amma ba a irga shi a cikin malamai ko cikin ɗaliban ilimi da suka kai su karantar da wasu. Mafhum? Tayyib. Liqaulihi ta'ala, saboda maganar da Allah ya ce, shi ya ce wannan ya zama wajibi ya yi tambaya. Fa hadha yajibu alayhi an yas'ala ahla al-ilmi, shi wanda ba malami ba kuma ba mai ido sosai a cikin ilimi ba, to wajibi ne gare shi ya rika tambayan malamai abin da bai sani ba. Liqaulihi ta'ala, saboda maganar da Allah ta'ala yace, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma'abota ilimi in ku ba ku sani ba. A musulunci duk abin da zaka yi na addini, shin zamantakewan aure ne, salla ne, zakka ne, azumi ne, mu'amala ne, kasuwanci ne, a ka'idan addini ana maka nasiha da karka kuskura kai abin da baka da ilimi a kansa. Shi yasa malam mai akhadari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi, baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin nasa. Don haka a ka'ida baka aikata sai ka sani. Shi yasa Imamul Bukhari rahmatullahi alai sati da ya gabata na yi magana akan fikihunsa na istinbadin hukunce-hukunce a cikin ayoyi da hadisai, ya buɗe babi cikin kitabul ilm cewa babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, wato babin wajibcin neman ilimi gabanin ka yi magana ko ka aikata aiki. A musulunci ba a yadda mu yi magana ko mu aikata aiki ba sai muna da me? Sai muna da ilimi. Mafhum? Tayyib. Don haka ka'ida shi ne sai mai ilimi ne ya dace ya yi, in ba ka da shi to ka tambayi malamai. Shi yasa Allah ya ce fas'alu ahla dhikri, ku tambayi ma'abota ambaton Allah. Azzikir ai kaman fas'alu ahla al-ilmi ne ko fas'alu ahla al-Qur'an, ku tambayi ma'abota Qur'ani wanda suka san Qur'ani ciki da waje, kuma ma'abota ilimi. Mafhum? Sanin Qur'ani kuma iya tabbatar da cewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don da Allah ya ce ku tambaye an kuntum la ta'lamun, ba ku sani ba. Sai ya ce wa fi ayatin ukhra, a aya ta gaba sai ya ce in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur, in har ku ba ku sani ba to ku tambayi ma'abota ilimi. Bil bayyinati, saboda a tare da su akwai me? Akwai bayyanannun ainihin, sun san mu'ujizozi na Allah, sune albayyinat, sun san hujjoji na Allah. Wa zubur, kuma tare da su din nan akwai me? Akwai littattafan da Allah ya saukar. Zamanin Annabi Musa an bashi At-Taura, malaman zamanin sun san At-Taura. Zamanin Annabi Isa an bashi Linjila, mabiyansa sun san Linjila. Zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi Qur'ani, kula ga wannan, malaman mu sun san Qur'ani. Aya ta farko cikin Suratul Anbiya, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, aya ta bakwai. Wannan kuma da yace bil bayyinati wa zubur, sai yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna. Kaga karshen ayar da aka ce ku tambayi ma'abota ilimi in ku ba ku sani ba. A karshen ayar sai Allah yace wa annabi mun saukar maka da me? Da Qur'ani. Litubayyana lin-nasi, don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar na Qur'ani. Ashe responsibility tafsirin Qur'ani wa aka bawa? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi aka bawa responsibility ya fasara Qur'ani. Idan mutum yace maka yau kar ka yi aiki da hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam, sai kuma yace ka rike Qur'ani, to wa zai fasara mana Qur'anin? Dan maganganun manzon Allah ai Qur'anin suka fasara. Wa zai fasara? Sai yace zai yi, ni zan fasara. To abin da ke gaya maka shine ka bar tafsirin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka dauki tafsirin sa. Dan Allah ya maka adalci. Idan yace kar ka dauki manzon Allah, to shi yace ka saurare shi, to iya nufin ka bar maganganun da Annabi ya sallallahu alaihi wasallam na fasar kwani, ka dauki shi nasa ne. Kuma wani lokaci a society da yake jahilci ya mana muni, wani wanda yake cikin tsagwaran jahilci wai sai dauka wannan ma ilimi ne? Wai mutum ya huto ya ƙaryata dukkan maganganun fiyayyen halitta, ko kuma ya ga dama ya ce a wata maganar in ta kama hankalinsa ta ya yadda da ita, wata in bata kama ba bai daidaita ba, wai wani wai sai ya fahimci wannan. Yanzu shi addini sai abin da ya kama hankalinka shine addini? Idan da hankali ake addini, Qur'ani bai gaya man an haifi Annabi Isa ba mai ba? Ba mahaifi. Hankalinka ya kama? Ba imani ya sa muka karba ba? Qur'ani bai gaya mana Annabi Musa ya zo ya daki ruwa ya bare biyu ba? Ya shiga ya tafiya? Yanzu ka je ka daki ruwan da sandarka mana? Muna wurin yadda ka ne? Muna kokwanto ne? Me yasa muka yadda? Saboda imani da Allah ya sa muka yadda. In shikakul kamar ba a yi gafiyayyen halitta ba? Isra'i da aka faɗa an yi da shi, subhanalladhi asra bi 'abdi, muna wurin ne? Ya tashi tun daga Makka har Masjidul Aqsa a dare dai akan dabba? Babu jirgin sama, ko da mashin ba za a je ba sai da jirgi. Ba jirgi ba mu yadda ba ne? Kuma aka ce taguwa ya hauye ya tafiya. Yanzu ka hau taguwar man daga nan ka tafi, ko ka je ko kifi mana in ba maka dan karan duka ba a hanya? Ba mu yadda ba ne? Yaya aka waye gari mu? Wai maganar Allah ko maganar manzo Allah sai ta kama hankalin mu? Ina kake da hankalin? Shi hankalin ina yake? A wannan society ma kana magana hankali ne, ba shari'a take mana linzami ba? In ba shari'a yanzu da duk ba ɗan duniya ba ne kowa ya zama? Yanzu me ya raba mu da muke magana sun kashe uwansu? Ba addinin ba ne? Idan mun tsaya tunanin kama hankali, waɗannan ayoyin ma za ka fahimce su ne? Duk abin da Allah ya faɗa, kar ka tsaya auna shi da hankali kawai, sami'ina wa ata'ana, mun ji mun bi. Abin da manzo Allah ya faɗa, kar ka tsaya kwatanta hankalinka, saboda shari'a ta wuce hankali. Ba wai sabanin hankali ba ne, hankalin naka ne yake da kusuri, ɗan cikin cokali ne hankalin. Ita shari'a kuma ta masa fintin kau. Jama'a, technology ka tada kakanninmu, ka zo ka nuna musu mobile phone a yanzu za su fahimta ne? Irin yadda ake manipulating artificial intelligence ake ta karerayi, har a yi bidiyon ka kai baka sani ba, in ka tada da ta yin shekara 50, sai su ce da gaskiya ya faru. Shike ne yanzu ya faru sai mu karyata? Su ba su gani ba ne suka karyata. Amma mu yanzu da muka gani fa karya ne? Wai har musulmi ya zanna wai hadisi manzo Allah, wai da hankali za a fasara, kuma wai shi ya amince wai wannan burge shi abin yayi? Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Mutum ba zai daukan isnadi ya maka bayani akai ba, haka kawai mutum yace wai shi hankalinsa bai dace da abin ba. Kuma a wajen dace hankalin, mutum ya saka son rai a ciki, ya gunkila hadisi, ko ya ƙara abin da bai cikinsa, ko ya canja hukuncin Allah. Kuma duk da haka kana sha'awan wai ka amince sai hankali ya kama, hankalinka na banza da wofi? Ko technology idan mu bai gari ba ga maka za ka yadda ne? Lokacin da remote control ya zo ya aka yi a kasar nan, ba mamaki yake ba? Ba wani waya da ke connecting TV da remote ka zauna ka riƙa matsa shi, ba mamaki aka yi ba lokacin ne? Zuwan radio Saudi Arabia ce aka yi sihiri ne. San da aka kai shekunan su suka zauna a station, aka kunna radio suka yi magana da juna, suka ce ashe ba sihiri ba ne. in dai a duniya bature zai yi abu mu ƙaryata yanzu mu zo mu sallama ko a technology za a yi wani abu mu ƙaryata mu zo mu sallama sai za a yi mai hankali ya fassara ya hukunta ingancin maganar fiye halitta da hankalinsa na kasashe hankalin ba isansa wataƙila ya yi ba ko ba isansa ya yi ba ko ba isana ya yi ba in duniyar ko ba saninta ne ba ko ba saninta kai kai ba ko ya yi ba in yawo kana rayuwa Abujan kaje sai karga haka da bakin kana saboda ka zama ba kauye ba a fassara addini wai da abin da ya dace da hankalinka shi addini da imani yake zuwa in ta'ala baya kuskure annabinsa cikin abin da ya shafi wahayin Allah baya kuskure a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu kuskure a ciki kwata kwata yawa jahilci ne irin waɗannan maganganu ba ilimi bane shi yasa Allah ya ji kan sa'adu zungur yayi ta bayanin mu a arewa yace jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarka hannuwa ya sa mana ankwa arwaya bakunan mu yasa takunkumi ba zalaka sai sharholiya wagga al'umma mai zatawo a cikin zarafofin duniya kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya shi yasa irin waɗannan fitintinu na jahilci din da ilimi ake magance su duk inda wani ideology ya zo na bata to ayi muƙawamansa da ƙarfin hujja lokacin da aka fara zuwa da aƙidar karatun boko haramu ne cikin gwamnati haramu ne ba mu yi debate da masu aƙidar ba amma da aka yi aifa ma rabbi hat tijaratuhum kasuwanci da suka yi ba su ci riba ba bidiyon yana nan ba awa biyar da rabi na zauna da shugabansu muka yi debate da shi ba wani magana a zauna a baje hujja duk wanda ya je saurara har a yanzu zai gane an riga an gama da hujjarsu so yasa duk wani ideology in ya zo ƙarfin hujja ake magance shi da shi kuma waɗannan ba sabin fahimta ba ne an yi su shekaru da dama waɗanda suka assasa su a ƙasar Misira tuntuninsu ma fa marabi har tijarat kun ba wani abu ne sabo ba duk abin da kaga an faɗa a yanzu na irin munanan fahimta dama an daɗe ana fahimtarsu ana faɗansu ba yanzu ba ne an daɗe ana faɗansu bayan ba ka fara ba kawai abu ne in ya kwanta jama'a suka ci tuwo suka ƙoshi to suna jiran hayaniya ta ƙara dawowa in ta dawo to jahilai sai su bi ta wuu shaka jahilci yake duk wanda yake jahili abin zai burge shi sai yayi barna sai ya ce ashe dai abin da malaman ke faɗa gaskiya ne Allah ta'ala ya ƙara mana shiriya Allah ta'ala ya ƙara mana shiriya waɗanda suke cikin ɓata Allah ta'ala ya shirye su Allah ta'ala wanda suke cikin ɓata Allah ya shirye su wallahi ba ma farin ciki wasu su lalace burinmu shine dukan mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare to Allah ta'ala ya ganar da wanda ba su gane ba ya sa mu rayu akan hanyar daidai ya kuma sa aljanna ita ce makomarmu gabaki daya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare don haka kaga ayat da aka ce an saukar da Qur'ani fasalu ahlal dhikri in ka dauka ahlal Qur'an ne aya ta gaba a cikin suratul nahl ta 44 sai ta ce Qur'anin da aka saukar an bawa manzon sallallahu alaihi wasallam responsibility fasara shi fasalu ahlal dhikri guda nawa ne a Qur'ani guda biyu ne ko wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna cikin nahl kenan wannan aya ta 43 sai kuma wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta 7 kenan ko wadannan guda biyu ne so fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna sun mai turare biyu amma bambancin ayar cikin nahl cai wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ayata 43 cikin anbiya yace wa ma arsalna qablaka illa rijalan min dinnan shine bambancin ayata 43 a cikin nahli da ayata 7 a cikin suratul anbiya so min dinnan ne wannan kuma iya cikin mu'jiza ta qur'ani bambance usulubin magana da kalma ɗaya ko biyu don idan wannan bai ja hankalinka ba wannan ya ja hankalinka wannan aya ta fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun na daga cikin muhimman ayoyi na qur'ani da ke bayyana mana muhimmancin tambaya shine addini ba a yin sa da jahilci. Na ɗaya, na biyu, kuma in muka shiga rudani kar mu yi hukuncin har sai mun tambaya. Wannan shine ka'ida, duk abin da baka sani baka tambaya. Kuma wannan bai kare akan addini ba, har a rayuwa ta duniya. Idan kana son canja mota, Toyota ne kaza kake so, ko kuma Hyundai ne kaza ko kaza, sai ka je ka samu wani mai sayar da motoci da ya goge aminanka. Don Allah, wace mota ce tafi advantage? Tambayenka na farko, saboda tsadan mai, sai ka tambaye wace ce ba ta shan mai sosai. Na biyu, wace ce take da durability? Ba za a yi ta zuwa wajen makaniki ba, ba shi ne ba? Kuma sai kuma ta gardi, kuma mai sauki. Shi gardi in zai sai abu sai ce mai kyau, lafiyayye, kuma mai sauki. Shi kuma ba hauhe ce wai araha ba ta ado. Amma mu kuma almajiran tsangaya da yake gardawa da ya tsangaya, kullum muna son mai kyau amma mai araha. So in mota ne ka tambayi masu sai da mota su baka guidance. Ginin gida kake so, ka nemi quantity surveyor, ka nemi architect, ka nemi building engineer, kowa da irin gudunma da zai baka. Ya shiga cikin fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Ba ka da lafiya ka je gaban likita, ya shiga cikin fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Kana tafiya hanya ka bata a mota, sai ka tsaya ka sa mutane assalamu alaikum bayan Allah, da Allah ni ne nake so zan je can kankara. Ina kan hanya da dai ai ka bar hanyar koma baya. Ya shiga cikin fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Duk abin da baka sani ba, in akwai wanda ya san shi na addini ne ko na rayuwa, to kar ka yi gaggawan yin hukunci, ka yi tambaya. Duka ya shiga cikin fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Shi fa musulunci dadi yake da shi. Ya tsara maka rayuwa ce, rayuwarka a addinance da kuma a duniyance. Duk abin da za ka yi a cikin addini akwai tsari a ciki. Duk al'amalin da za ka yi, in kai baka sani ba, tambayi wani wanda ya sani ya baka guidance. Bahaushe ya ce matambayi baya bata. Shi matambayi baya bata. Amma duk inda ake hukunci ba a yi tambaya ba, to babu kokwanto, ana dana sani. Mafhum? Tayyib. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh ya ce, don haka sai a tambayi waɗanda suke ma'abota ilimi. A wajen tambaya akwai cikin liqa bab maftuh na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, zamana 46, tambaya ta biyu. An tambaye shi, idan mutum zai yi tambaya, waye dace ya tambaya? Mutane noza tambaya, ya ce na farko gabanin kai tambaya, ba a son ka tambayi mutane biyu a wurin fatawa. Mutum ɗaya za ka tambaya, ka duba wanda ka nitsu da addininsa da fahimtarsa da alamomin tsoron Allahnsa da adalcin magana. In ya zo yana da adalci na yin magana, bai cika yin magana da zalunci ko da son rai ba, mai irin wannan sai ya ce shi ya dace ka tambaye shi, wanda ke da irin waɗannan siffofi ɗin, mai ilimi, mai fahimta, wanda yake da alamomin tsoron Allah, mai adalcin magana. Wani lokaci fa mutum iya da ilimin amma bai da adalcin magana, musamman a society irin mu na yanzu. Wallahi duk fatoyi da ake sabani da yawansu, mafiya yawa in kana da fahimta, za ka ga ba wai matsalan ilimin ne sabanin ba. A'a, damuwar shi ne ɓangare kaza sun ce kaza, mu dole mu nemi hujja don mu rusa abin da suka faɗa. Ɓangare kaza suna kaza, mu ma dole mu rusa. Wallahi wannan ba addini ba ne. Mu a musulunci, ko shedan ne ya faɗi daidai, za mu goyi bayansa. Addinin nan ba namu ba ne, na Allah ne. Kuma sai mu yi addinin yadda Allah yake so, a yi shaka za mu aikata shi. Don haka a ƙa'ida ya ce, ka riƙa avoiding buga maganganun malamai. Shi ne tambaya ɗaya a garinku, sai ka kai ta masallacin bakin kasuwa, ka je masallacin juma'a can, kai a yi ta yawo da tambaya ɗaya wurin malamai, wannan ba daidai ba ne. Ibn Uthaymeen ya ce, kar ka yi tambaya sai wanda ka amince da iliminsa da tsoron Allahnsa da fahimtarsa, da in ka tambaye shi abin da ya baka za ka yi aiki da shi. Amma kawai mu yi tambaya don bari mu ji shi kuma me zai ce, to wannan ba addini ba ne. Mu yi tambaya ne don a ba mu amsa, mu yi aiki da ita. Na biyu, wata matsala ce ijtihadiyya, wani malami sai ya amsa ta, mai sauki ce. Shi wanda ya tambayi malamin da shi ya yarda ya tambaya, kai ba wanda ya tambaye ka, kawai ka ji ya yi amsa, ya ɗauki fatawar Imam Malik rahimahullah, kai kuma sai ka ɗauko ta Shafi'i kai ta kafirtar da shi, ko kana bid'antar da shi. Wa ya tambaye ka? Shi tambayarsa aka yi don an nutsu da shi. A wasu al'amura mu riƙa avoiding sa baki cikin abin da ba mu aka tambaya ba, sai dai in wannan tambayar ta haifar da wata matsala mai girma, wacce take da alaka da ko kadaita Allah ko kuma wani abun da ya kama da haka. To ko anan idan za ka yi magana sai kai kawar da shubu har ka yi magana ta ilimi. Shi da aka tambayan wanda ya tambaye shi da shi ya yadda. Kai wanda ya zo tambaye ka da kai ya yadda. Amma kar mu rika mai da matsala ta fatawa matukar wannan kauli din da aka yi akwai ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai, akwai yalwan fahimta, to sai ka dauke ta da sauki. Akwai matsaloli da dama irin waɗannan, sallama ɗaya a biyu a sallah ko kuma sallama biyu ko ɗaya, duka matsala ce kowanne kai a shari'a yayi mafhum. Matsaloli na yin sallah a dare raka'a 11 ne ko sai an ƙara, kowanne ka dauka, akwai wanda suka yi fatawa da ita. Kowanne ka dauka matsalar rike tasbaha ko rashin rike tasbaha, duka wanda ka dauka akwai wanda suka ce halal, akwai wanda suke ga ba halal ba. So duk wanda kaga ya amsa da aka tambaye shi, wanda ya tambaya da shi ya yadda. To akwai matsaloli da yawa, duk kokarinka a duniya ba za ka hada al'umma yau su da su hada kai ba. Don me? Don wani sabanin sama da shekara 1400 ma an yi shi, wani sama da 1300 ta za yanzu ka iya magancewa? Ba zai iya yiwuwa ba. To amma inda hadarin yake shine sai ka dauka wai fahimtar ka kai kada ita ce daidai. Duk wani wanda ba kanta ya hau ba kana ganin sa batacce. Lokacin da kace shi batacce ne, ka tuna a magabata wakila zamanin sahabbai akwai wanda suke kan fahimtar. A tabi'a akwai wanda suke kan fahimtar. A tiba'u tabi'a akwai wanda suke kan fahimtar. Sai ka hada hukuncin. To duk wadancan ka jefa hukunci a kansu. Kalmar da ka jefe shi da shi kana iya jifan su da ita baka sani ba. Mafhum? Tayyib, don haka a rika yi kiyayewa. Kuma shi yasa sati da ya gabata na bada koda hujjoji na takaddu na fatawa na malamai da ya dace mu rika rikewa muna aiki da su. A wajen fatawa Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh a cikin majmu'un fatawa nasa volume na 26 namba na 406 yana cewa idan kana da kokwanto ko kana son aminta daga jarrabawa ko fadawa tarkon shedan a fatawa, to ka rika dogaro akan maganganun wanda suka rigaye ka da ilimi da kuma addini, ka rika kafa hujja da su. Kaza Imam Malik rahimahullah ya bada fatawa kaza, kaza an tambaye ka to naji da Imam Shafi'i rahimahullah ya ce kaza, kaza in Sheikh Al-Islam rahimahullah ya ce kaza, kaza wani ya ce kaza, in kana wannan to zai kubutar da kai. Don shi mai fatawa kaman mai sanya hannu ne, mai signature ne, mai signing ne on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ibn Al-Qayyim rahimahullah yake ilmantar da masu wadarta ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin, wato kaman sanarwa da kuma announcement ga waɗanda suke sanya hannu a gurbin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa fatawa babban al'amari ne. In kana da kokonto ko kana so ka tsira, kar ka rika cewa ana qultu ni nace. In kace kai kace a matsayin ka nawa, in an tambaye ka kace na dai ga kaulin Imam Malik rahimahullah an kal tafi kaza kaza yace, na ga kaulin Imam Shafi'i rahimahullah ai kaza yace, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yana da fahimtar kaza, lajnatud da'ima ai sun ce kaza ne fahimtar matsalar da, na ga bin Bas rahimahullah ta'ala yace kaza, na ga Sheikh Sayyid Tsandawi rahimahullah an tambaye shi lokaci kaza a darul ifta ga fatawar da ya bayar. Idan kai wannan ka samu sauki ka kubuta daga fitina, na farko ka samu ladan yin aikin amsa tambaya, na biyu ka cire kanka a cikin fitinar yin fatawa da kuskure, ka cire kanka a cikin wannan fahimtar. Don yin fatawa da kuskure musamman in baka kai matakin mujtahidi ba, to akwai matsala mai girma a ciki. Sai mu rika avoiding, mu rika yin tatabbo na maganganun malamai da amsa tambayoyin da suka yi. Wata tambayar ba dole zama ta dace da kasarku ba, amma a bin fatawoyinsu, na farko za ka ga yadda suke amsa tambaya zai kara maka fasahar amsawa, na biyu za ka ga yadda suke aiki da usulul fiqh wajen amsa tambaya, wannan zai kara maka fahimtan aiki da usulul fiqh practically, na uku zai kara maka fahimtar da suke duba al'umma su bata fatawa. Sai ka ga a cikin lajina tambaya ɗaya ce fatawar da aka ba wa musulman Saudi Arabia da bambanci da wanda aka ba wa musulman da ke kasar Amerika. Me dalili? Waɗannan na cikin Saudiya suna da shari'a da dokoki na addini, wanda kuma su ne majority, wannan kuma ba su da dokokin addini amma kuma su ne minority. So da aka fatawa ta aqliya, in ma kuna minority da bambanci da inda kuke majority. Mai iya yiwa akan wata matsala fatawar da za a ba wa musulmin da ke Kano ba ita za ɗaya ne da za a ba wa musulmin da ke Enugu ba. Wanda ke Kano akwai inda za a tsananta idan shari'a bata masa sauki ba, amma wanda ke Enugu ana iya aiki da ad-darurat tubihul mahdurat saboda halin da ya samu kansa a ciki. saboda in ka ce fatawar Kano kullun ita ce a Enugu to addini ma sai gagare shi shi yasa a ka'ida malamai sai sun duba ya yanayin ku yake kuma duk da haka fatawoyin da suke sabawa da junan zaka ga a duk takaddun ba su wuce kashi biyu ko uku cikin 100 gaba ɗaya sauran duka kusan hukuncin su guda ɗaya ne so iya da kyau mu kiyaye wannan ibnu usaymi rahimahullahi yana cewa in zaka yi fatawa da ba taka bane cikin majmu'un fatawa nasa wa rasail volume na 26 matsala ta 406 cewa kai kokari in kai kotun malami ka kira sunan sa shine adalci ba daidai bane yanzu an dauki ilimi ibnu usaymi rahimahullahi inzo in yi ta bayani kaman ilimi na ne duk inda ka ji wata magana a bakin wani malami ta ilimi to iya cikin adalci in zaka maimaita ka ce malam wane ya ce kar ka yi pretending kaman wannan is your own research work a research work din ba naka bane shi ma plagiarism ne plagiarism kuma cin amanar ilimi ne in ka ga fatawar bimbas sai ka ce to bimbas ya ce kaza amma kar ka dauki fadarsa kuma kai kaman kai ne kake fada don a ce kai ma ka sani ba a haka cotton source ina ka gani ko malamin da ya fada iya cikin amana ilmiya wato amana ta ilimi kar ka rika daukar research work din wani ko fasahasa kana yi kaman kai ne kai abu a babin adalci kace naji wani bawan Allah ya ce kaza ko da baka kira sunan ba ko naga ɗaya daga cikin magabatan mu malamai ya ce kaza amma kai shiru ka kekashe kaman kai binciken na farko ka ci amanar ilimi na biyu ka rage fatawar daraja dan duk mutane sun san ko sun dauka kai malami ne a ƙauyenku sun san baka kai wadancan malaman duniyan ba in ka jingina zuwa gare su yafi karawa fatawar daraja dan su sun kai su mafhum tayyib malan rahimahullahi yace fa wazifatu hadha aikin wanda bai sani ba category na ukun nan ay yasala shine ya tambaya walakin sai dai mai yasal wa zai tambaya tunda an ce na ukun nan duk abin da ya zo na addini kai tambaya to wa zai tambaya fil baladi a cikin gari daya ulama kafirun zaka samu malamai da yawa musamman yanzu mu a Najeriya da yake da malamai kategorin farko da na biyu ɗaliban ilimi duk an taru a kategorin malamai an bar kategori na biyu empty sai ɗan malamai kaɗan masu tawali'u da su malaman ne suka ce su ɗaliban ilimi ne su suka dawo wurin suka zauna to wannan sai sa da daman jama'a ba sa gane waye malami waye ɗalibin ilimi tunda ɗaliban ilimi sun yi promoting kansu zama su ma manya-manyan mashayikhul umma malam yace wa zaka tambaya gari dai akwai malamai da dama in ka je Saudiya za ka ga akwai justification in ka je Misir akwai in ka shiga cikin kai alkahira sai ka samu professors na addinin musulunci a jami'a dai sama da mutum 5000 kuma dukkanin su takhassusi ne akan addini wani qira'at wani tafsiri wani akan hadisi gaggu ne ba su ma da shahada yanzu duba duk irin darajar karatu language ya karanta language ma language in Spain ya karanta Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Ibn Abbas rahimahullah Ibn Uthaymeen rahimahullah duka wannan shahada alamiya da yanzu ake doctorawa ne yayi PhD ba su yi ta ba amma kuma ɗaliban su ma sun samar da masu PhD saboda shi addini ba ma walakantar da shaidar karatu amma kuma shaidar karatun ba kullun take zama hujjan cewa an samu karatun da ya koshe ka ba kullun yake tabbatar da haka akwai wanda suke da shahadar kuma ilimin ya koshe su akwai wanda suke da certificate kuma ilimin bai koshe su ba shi yasa ko a shahadar wani yakan fita da imtiyazi ne ma sharaf wanda yake al'ula haka za ka gani wani imtiyazi ne wani zai gama da jayyid jiddan ne wani da jayyid ne wani kawai kabulin sa kawai akai dai aje dai da first degree kawai an gama je ka abunka irin an sallame ka kar dai a ce an hana ka tafiya so ko a karatun haka ne manyan malamai da dama kana iya samun su irin yanzu misali Saudi Arabia daga cikin garin da na san suke da malamai matasa na fitan hankali shine mantika ta Qasim wuraren su Buraida da su Unaiza wuraren da ya samar da manyan malamai
irin su Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah tawrid ne, su Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan duka tawrid ne, in ka je can zaka ga matasa da katira kuma wanda komai suka karanta sun haddace shi. Akwai time da na saba zuwa wani program, wani ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Uthaymeen rahimahullah professor ne na aqida, sunansa Professor Ahmad Abdurrahman Al-Qadi, za ka ga ni ne da tafsir al-aqdi, tafsir al-aqdi iya tafsirin qur'ani amma ta babin aqida yake tafsirin qur'anin gaba ɗaya, masail aqdiyya yake. In ka zauna gaban su irin su Sheikh Sami Muhammad As-Suqair, za ka gansu kusan ko me suka karanta sun haddace shi, kusan ko me suka karanta an yi hifzin sa a memory aka haddace shi. Amma a cikin su babu da zaka ce masa ya Sheikh ya amsa, ko an kace Sheikh sai ya ce ana talib, ni talibi ne. Ai na ga mu koran da Sheikh Abdul Musa, Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Musin bin Abbat professor ne, yana gabatar da Ibn Uthaymeen rahimahullah lokacin ya zo muhadara Jami'atul Islamiyya dake Madina. Yana farawa fa insha Allah sa nurahibu bi qudumi fadilati Sheikh al-Allama, yana Ibn Uthaymeen uskut uskut ishuru ushuru, sai hana shi wai saboda ya ce ana maraba da babban malami fadilatul sheikh. To amma a yanzu matsalolin mu a nan, mutun yana zaune na ce masa fadilatul sheikh al-allama, yana ta haka, yana ta haka, yana wato yana tabbatar da abun, saboda al-iqraru aula min ash-shahada, ai ko shi da kansa ya ikirari kalimatu haqqin urida bihal batil. So a riga yin kaffa kaffa da matsala ta ilimi ana tawalibu. Allah ya taimake mu. Malam yace kullun yaqulu ana an innahu alimun, kowa yace shi malami ne. Aw kullun yuqalu anhu innahu alimun, ko kowanne ana fada akan sa cewa shi malami ne. Faman alladhi yas'al, malaman sun yawa, wa zaka tambaya. Hal naqul yajibu alayka an tataharra man huwa aqrabu ila sawab, shin zamu ce maka kai ta kirdado kana bincike kaga waye a cikin su yafi ilimi da tsoron Allah da sanin ya kamata da fahimta da adalcin magana. فتساله كتمبيشي ثم تاخذ بقوله كدوشي مغانسا او نقول كوكما داموشي اسال من شئت ممن تراه من اهل العلم كوكما موشي دو وندا كغايا شي مي علمي ني كتمبيشي تمبيا بيو ني شين زاموشي كتمبي مي علمي دا فهمتا ني وندا كاكي غا اكواي كوانتا تصوران الله دا سنين يا كاماتا كوكما دو وندا يشي انا عالم اكا تارو غابانسا سي كتمبيشي. Malam yace wal mafzul kad yuwaffaq lil ilmi fi mas'ala muayyana, yana iya yiwa a wani lokaci dalibi shine wanda ake da falala a kansa, dalibi Allah yana iya datar da shi akan wata matsala ya baka amsa da take daidai fiye da yadda malamin sa zai amsa. Dan ka zama malamin dalibi bai zama akan komai a duniya kafin shi sani ba, mai iya yiwa akwai bangaren ilimi kwaya ɗaya da yana da wani ilimin da kai baka da shi, koda matsala ɗaya ce a duniya. ولا يوفق من هو افضل منه واعلم, كما a wannan hali sai a ce shi ba zai iya yiwa ya dace akan wanda yafi shi ilimi ba. Malai yace ikhtalafa fi hadha ahli alilm, ya ce wannan ma malamai sun saba wannan guda biyu, shin zaka tambaye wanda yafi ilimi ne da tsoron Allah kullun, ko kuma zaka duba dalibin ilimi amma yana da tsoron Allah ka tambaya? Wato maganganu ne guda biyu, muna fahimta da kyau. فمنهم من يرى daga cikin su akwai wanda ke ga annahu yajibu alal ami ay yasala man yarahu awsat fi ilmihi min ulama'i baladihi, akwai malaman da suke ga wajibi ne idan zaka tambaya a garin da zaka yi tambaya ko a kasar ka duba wanda kake ga lalle ilimin sa yafi zama tabbas iya da ilimin a wannan garin. Li annahu, domin shi kama annal insana, kamar yadda mutum alladhi wanda usiba bi maridin in ya samu jaraba rashin lafiya fi jismihi a jikinsa, fa innahu lalle shi yatlubu iya nema li mardihi ga cutarsa mai yarahu aqwa ma'rifa fi umuri tibbi, ai idan kana rashin lafiya kafi duba likitan da aka fi yadda da iya likitancinsa. So kula ga wannan, in a addini ne sai ka duba wa aka fi yadda da iliminsa da tsoron Allahnsa. Idan kana da matsalan da ya shafi brain ɗinka sai ka je ka nemi neurologist, idan software ne na brain ko spinal cord, in hardware ne sai ka nemi neurosurgeon. Misali in kana da matsalan zuciya zaka nemi cardiologist, ko in kana da matsalan jini zaka nemi hematologist, in kana da matsalan bawali zaka nemi urologist. Misali in matsalan yara ne a nemi me pediatrician a tambaye shi,
idan matsalan ido ne a tambayiwa ophthalmologist a tambaye shi duk wadannan matsala kowace kana duba wanda ya sani ne in ma wanda bai sani ba sai ce okay this your case bari ai referring dinka to the expert to haka addini ake so mu zama malami ya zama mai tawaliyo in an tambaye shi matsalan qira'at sai ce a a gusau a gari kaza akwai ai wanda ya san qira'at a Sokoto akwai wane a Kano akwai wane matsala ce ta qira'at a tambaye shi kaza akan ajarhu wa ta'dil a akwai Kano wane takhassus akan hadisi ne kuma iya kokari da Allah ku tambaye shi matsalar ta yi tsanani matsalan tarihi a wane ya sani to ya dace malamai su rika wannan kuma dalibai su rika duba waye dace a tambaya amma yanzu likita zaka je kasu bi ta sai ce a wannan ba area na bane tunda akwai matsalan ido I will refer you to kaza matsalan brain din kan nan zan duba neurologist shi zaka gani matsala na da ya shafi kaza da kaza zaka je MRI in kai sai a ce a duba wanda ya karanta radiology shi yazo ya duba sai ka zaga kan likita goma amma matsalan addini duk gaba ɗaya sai mu tace kowanne shi zai yi idan duk ya san sun babu laifi don addini ya amince ka zama mutafannin amma duk da haka mu rika tawaliyo in kai sai ka ce amma in kana neman karin bayani is good ka nemi wani don ina ga fita takhassus a cikin matsala da li'annal ilma dawa'ul qulub dan shi ma ilimi maganin zuciya ne fa kama annaka takhtaru limardika man tarahu aqwa kama yadda in ba ka da lafiya kake dubowa yafi gogewa a likitanci falidhalika huna haka anan يجب يدا وجب ان تختار كذا بمن تراه وندا kake ga aqwa ilman yafi ilimi if la farka ba bambanci tsakanin likitancin jiki da likitancin zuciya ina ga sai mu dakata an lokaci yayi ko bai dace mu tsaya ba kwanan jeji ne amma dole mu tsaya a wurin mu kwana insha Allah ta'ala sai mu kulla da maganan bayan sai mu tashi ina fatan ya zama shine darasi na 18 kuma shine darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala zamu yi kokari in har mun hadu akan sa in yayi sai mu kammala ina fatan ya zama na ƙarshe 18 amma in ya gagara zamu kai shi zuwa darasi na 19 amma ina fatan a kammala a darasi 18 subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم